Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin daga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hadiza Kyari da kanan labarai.
To baba, sojojin Myanmar sun kwace ikon kasar a ranar Litinin karkashin dokar taɓaci da aka sanya na shekara guda. Haka kuma ofishin babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar da yake wa shugaban adawa mai sukar Kremlin Alexei Navalny hukuncin ɗauri. Sannan kuma miliyoyin kasar Hong Kong da suka nema barin yankin akan dalilin sabon dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya.
Tukanin labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato tana ɗaukar tsauraran matakai akan masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa.
Gwamna Lalan ya ce bisa wancan dokar ne duk wanda aka yanke masa hukuncin kisa kan laifin garkuwa da mutane a jihar Filato zai sa hannu a aiwatar da dokar.
A kasar Ghana kuma cutar COVID-19 na ƙara laƙume rayuka a cikin 'yan kwanakin nan, lamarin da ya sa aka ƙarfafa matakan kariya.
Mutanen mu ba su neman su san doka, ba su neman su san mai doka ta hudi, ba su neman su san komi ya kamata a yi duk abin da ake hudin ga tsarin zabe, babu abin da ba a hudi.
Amma a jamhuriyar Niger ana tafka muhawara ce game da dokokin zaben kasar yayin da kasar take shirin gudanar da zabe na zagaye na biyu a cikin wannan wata. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ke gabatarwa da masu sakonnin ku masu sauraro. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da cikakken labaran duniya. Sojojin Myanmar sun kwace ikon kasar a ranar Litinin karkashin dokar taɓaci da aka sanya na shekara guda. Saboda rashin daukar mataki kan korafin da suka yi cewa an yi maguɗi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. Wannan yunkurin ya zo sa'o'i ne bayan da aka tsare shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi da wasu jami'ai daga jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy. Kakakin NLD Myo Nyot ya ce shugaba Win Myint yana cikin waɗanda aka tsare da safiyar yau Litinin. A iya saninmu, sojojin Burmi sun kama dukkan muhimman mutane, don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar na yankewa shugaban adawa mai sukar Kremlin Alexei Navalny hukuncin ɗauri a maimakon hukuncin da ba za a buƙace ya zauna a gidan yari ba. Navalny na fuskantar yiwuwar hukuncin ɗaurin shekaru 3.5 akan zargin da ake masa na karya dokokin hukuncin jeka gyara hali da aka yanke masa a shekarar 2014 da kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Turai ta ce ba shi da tushi. Navalny na tsare na tsawon kwanaki 30 inda ya koma Rasha a tsakiyar watan Janairu kafin yi mishi shari'a biyo bayan jinyar da ya dade yana yi daga mummunar guba wanda dan siyasar adawa ya zargi gwamnatin shugaban Vladimir Putin da aikatawa. Fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu amma ta ki bincika yunkurin kisan saboda rashin ƙwararren shaidu. Dubban mutane sun bijirewa barazanar kamawa da gwamnati ta yi a ƙarshen makon na biyu inda suka gudanar da zanga-zanga a biranen da ke fadin Rasha a ranar Lahadi. Suna neman a saki Navalny. Miliyoyin kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabon dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya. A jiya Lahadi, hukumomin Birtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong ƙarƙashin wani shirin Birtaniya na ba da dama ta takardar fasfo ga mazauna ƙasashen waje. Ƙarƙashin wannan shirin, 'yan yankin na Hong Kong za su samu damar zama in kasar Burtaniya bayan shekara biyar. Ne magana da yawun ministan harkokin kasar waje na China Zhou Lijian ya shaida wa manema labari a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓan passport ɗin wannan tsari na Burtaniya ba wanda ake walakabi da BNO a takaice matsayin takardar tafiya ko kuma shaidar tantance matafiya inda ya ƙara da cewa kasar na da damar daukar duk matakan da suka kamata.
To madalla an jima kadan Hadiza Kyari za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu fara da wannan rahoto inda gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya sha alwashin rattaba hannu akan duk wani mahaluki da kotu ta yanke masa hukuncin kisa kan laifin yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Gwamnan wanda ya nuna damuwarsa akan yawaitar ayyukan satar mutane da karban kudaden fansa ya kuma ce ayyukan kungiyoyin asiri na ci gaba da kuntatawa jama'ar jihar Filato. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamna Lalong ya ce a watan Disamban bara ne ya rattaba hannu kan wata doka kan masu garkuwa da mutane masu mamayar ƙasa ko yanki ba tare da izini ba da wasu ayyukan ta'addanci da majalisar dokokin jihar ta amince da shi.
By that law, anyone convicted of kidnapping in Plateau State will be sentenced to death.
Gwamna Lalong ya ce bisa wancan dokar ne duk wanda aka yanke masa hukuncin kisa kan laifin garkuwa da mutane a jihar Plateau zai sa hannu a aiwatar da dokar. Hajiya Hindatu Abdul Qadir wata tsohuwa mai shekaru fiye da 70 ta bayyana mun irin azabar da ta sha a hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita.
Su suna can wurin kwanciyarsu ne kuma ina nan haka. Sai muka ji wurabu. Sai suka tashi. Ashe ranan ne sun yi magana za a turo da kuɗi kenan. Amma dai abin ya zo ya razane mu da ni da su gaba ɗaya abin ya razane mu.
Bindiga kenan ko kuma dai wani.
A'a kukan kamar naman daji ne. Da suka tashi sai kowa ya ɗauki jakan shi. A cikin dutse nake kwana cikin tsakuwa. Gudu kenan ba mu san inda muke sa kanmu tsakanin ruwa da dutse.
Da kafa.
Kafa kai in kika sa kafan ki ba ki san inda zai fada ba. Sai shiga cikin dutse an zare. In hawo mun taka in taka kamar abin nan sai ni ba sai in fadi ba. Dai hadde hadde. Suka kai inda matsayi ya tsaya wani sunkurin daji shi kuma mara gani ba inda kike ganin kowa ma kuma.
To sai dai wani da ya buƙaci saka ya sunansa saboda tsaro ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaro ya kamata su ɗauka don kamo waɗanda ke garkuwa da mutane.
Domin wannan abu ne wanda yawanci waɗanda suka shiga wannan a mai da shi fa sana'a a ƙasar nan kuma wanda suka shiga wannan sana'ar ba da ka suke yi ba ba daƙiƙai ba ne ba jahilai ba ne mutane ne waɗanda sai sun je sun koyi dabarun yadda za su yi su fita ba tare da an kama su ba sai dai kuma wanda dubu ta cika ko kuma hukuncin Allah ya fada musu su ne za a iya kamawa to a kansu ne wannan doka za ta iya aiki don misali wasu ƴan uwan mu nan da an dauki matar an dau mai gidan yadda na ga yanayin yadda ake a karbo su da wuya jami'an tsaro su iya kama su sai dai idan akwai cikakkun kayan aiki da na'urori kama amfani da su wannan dan jirgin na mara matuki da ke dauka hotuna a ko ina da yake ce ma drone to idan suna da ko drone suna da abin da ke fadin inda ran na'u daga inda na'ura take aikawa da sauti da yake ce ma tracker idan akwai wayannan irin wayannan killa za a iya samu a rutsa da su a kama su.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab Babaji ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin karban bakuncin wasu sanatoci 10 'yan jam'iyyar Republican da tattaunawa yau Litinin game da wani sabon zagaye tallafin tattalin arzikin coronavirus. Taron na fadar ta White House ya zo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta Republican suka aika wa Biden wasiƙa suna buƙatar sa a ranar Lahadi da ya tattauna kan ƙudurin da ya gabata na $1.9 trillion maimakon ƙoƙarin ganin amince da shi kawai da ƙuri'un 'yan majalisar dokoki ta Democrats. 'Yan Republican sun nemi ƙaramin zagaye na tallafin game da tsauraran matakai kan waɗanda za su cancanci a basu kuɗin kai tsaye. A cikin yarjejeniyar da haɗin kai ba tare da bambancin siyasa ba. Sanatocin na Republican sun rubuta cewa mun ƙirƙiro wani tsari na tallafin COVID-19 wanda ke ginawa akan dokokin taimako na farko na COVID. Dukkansu sun samu amincewa da goyon bayan mangarorin biyu. Shawarwarinmu sun nuna yawancin abubuwan da kuka bayyana musu muhimmanci kuma tare da goyen bayan ku mun yi imanin cewa majalisar za ta iya amincewa da wannan shiri da sauri tare da goyen bayan bangarorin biyu. A jiya Lahadi wata mota dauke da bom ta tarwatse a kusa da wani otar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia bayan tashin bom din harbe-harbe sun biyo baya a tsakanin yan ta'adda da yan sanda. Kungiyar yan ta'adda ta Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan harin. Wani da ya shaida lamarin ya ce bom din ya tashi a jiya Lahadi a kusa da otar Afrik yanki mai cike da shingayen bincike na jami'an tsaro akan hanyar zuwa tashar jirgin sama da ke Mogadishu. Yan sanda sun tabbatar da cewa yan kungiyar Al-Shabab sun akka cikin otal din ne amma sun samu damar kubutar da mutane da ke ciki wanda suka hada da tsohon ministan tsaron na Somali Yusuf Said Indah Ade. Wakilin muryar Amurka Abdulkafi Yusuf Aden na ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su a cikin otal din amma dai ya kubuta. Aden ya ce bayan tashin bom din hayaki ya turnike jama'a sun yi ta fadowa daga saman bene don tsira da rayuwarsu.
To a gaida malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka kasar Ghana inda annobar COVID-19 take kara ta'azzara cikin ƴan makonni wanda tuni ta halaka mutane da dama. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya tilasta riko da matakan kariya a jawabinsa da yiwa al'ummar kasar a jiya Lahadi. Ga dai rahoton Ridwan Abbas daga birnin Accra.
As of Friday, 29th January, 64 more people have sadly died over the last 2 weeks.
Yanzu a ranar Juma'a 29 ga watan Janairun shekarar nan karin mutum 64 sun mutu cikin makonni biyu da sun kawuce, abinda ya kai jimillar adadin waɗanda aka tabbatar sun kwanta dama zuwa 460. Adadin waɗanda ake kwantarwa asibiti na ƙaruwa, adadin waɗanda ke tsananin fama ko jin jiki ya kai 172. Wuraren jinyanmu sun zama hudu kuma za mu inganta cibiyoyin keɓe masu fama da cutar. A cikin jawabinsa karo na 22 ya ce 13 a cikin jikoki 16 sun kai rikodin waɗanda sun kamu da cutar. Yau duk jihohin 16 na da waɗanda sun kamu ɗin. A cikin jawabinsa karo na 23 akan cutar COVID-19 shugaba Akufo-Addo ya ce haramci bayan nan ya zama wajibi yadda za a samu kauda yaduwar cutar.
Until further notice, funerals, weddings, concerts, theatrical.
Har zuwa nan gaba an haramta makoki, bukukuwa, tarurruka da duk wasu shagulgula.
Me so a keɓe ba zai fi mutum 25 ba tare da tabbatar da yin tazara da tsabta da sanya amawali. Bakin teku, sinima, ɗakunan raye-raye za su ci gaba da kasancewa a rufe. Iyakokin ƙasarmu na ƙasa da na ruwa za su ci gaba da kasancewa a rufe. Masu kallon wasa su biye wa ƙa'idodin yin tazara da sanya amawali. A nan nake kira ga ƙungiyoyin addinai, coci-coci da masallatai su tabbatar da ana biye wa ƙa'idodin kiyaye yaduwar cutar. Kasancewa Ghana za ta karɓi rabonta na maganin rigakafin COVID-19 ɗin kan watan Maris shekara ta 2021. A cikin jawabinsa akan manejin cutar COVID-19 cikin ƙasar, shugaba Akufo-Addo ya ce manufa dai ita ce a yi wa ƙasar baki ɗaya alluran, inda ake hangar aƙalla mutum miliyan 20. Ya ba da tabbaci cewar maganin na da kariya.
Our aim is to vaccinate the entire population with an initial target.
Niyyarmu mu yi wa duk al'umman Ghana allura, inda aka nufaci mutum miliyan 20. A ta hanyar kawarcinmu muna sa ran kan ƙarshen watan Yuni an samar wa ɗiyan Ghana maganin miliyan 17,600. Ya ƙara da cewar hukumar kula da kyawun abinci da magunguna za ta yi amfani da tsarin ta wurin tabbatar da halaccin duk maganin da za a yi amfani da su a nan Ghana. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. A jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shirye zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu, kungiyoyin rajin kare demokradiya sun kaddamar da ayyukan fadakar da jama'a tare da tunatar da masu hannu akan sha'anin gudanar da wannan zaben akan batun mutunta dokokin zabe don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da irin abubuwan da suka wakana a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne yasa kungiyar fafutuka ta MPCR da haɗin gwiwar wasu fitattun masanan doka irin su Professor Jibril Abarshi na Jami'ar Yamai kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a game da wasu muhimman dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka a gudanar da zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu cikin kyakkyawan yanayi. Haka kuma a ɗaya gefe masana na ganin buƙatar an karar da kotun tsarin mulkin ƙasa kanta game da wasu kurakuran da ke gurɓata zaɓe. Alhaji Nuhu Arzuka shine jagaban wannan tsari.
Mutanen mu ba su neman su san doka, ba su neman su san mi doka ta hodi, ba su neman su san ko mi ya kamata a yi. Duk abin da ake hodin ga tsarin zaɓe babu abin da ba a hodi, duk wanda ya kamata a yi an hode shi. To yanzu sai ya samu kai nazarin cewa tunda abin yanzu haka nan za mu tunatar da ita kanta kotun koli na cewa ai a doka ce an ce cikin aikinta tana da aikin lauwon tahiyar da zaɓe tahiyar tsarin zaɓe ta diba ta ga yadda ake na ana tsara shi yadda an ka tsara shi SK yana daidai yana bisa kan hanya kuma kamin ta ba da tsayarin sakamakon da an ga kawo kuma yannan ta yanke shi in akwai yadda aka yi kurakurai to tana da hanyar ta ce ta soke wannan zaɓe na yanke kaza na wuri kaza na wuri kaza.
Taron muhawarar MPCR ya gano cewa wajibi ne a nan gaba kotun tsarin mulkin ƙasa ta aika wakilai a wuraren da ake korafin an aikata ba daidai ba a yayin gudanar da zaɓe domin tantancewa kanta gaskiyar lamari.
Ƙuduri na 102 ya ba da dama ta tashi da nan ta aika mutane ko ina a cikin ƙasa ta illar wai da kanta a ranar zaɓe ta ga abin da an kai kuma tun ba ranar zaɓe ba kai hatta lokacin ana campaign hakinta ne zai ta gani SK ana yin campaign wadda doka ta ce in ana yin campaign wadda doka ta ce ba tana iya gano an yi campaign ba wadda doka ta ce ba kenan sai ta ce na an yi ba daidai ba. To wannan yana cikin kundin tsarin zaɓe eh da kotun koli ba ta gane ba ko ba ta yi ba ta aikata ba na cewa ta aika mutane da kanta dan ta shaida to ya kamata a gaba ta haka.
Yan siyasar da suka halarci wannan zama sun yaba da wannan yunkuri a cewar wani dan siyasa Adamu Ismail hanya ce ta wanzar da zaman lafiya a ƙasa.
Duk ƙasar da ba ta da doka da oda ba a biyar doka to gaskiya akwai matsala kuma demokaradiyya tana ɗorewa ne ta tabbata in ana biyar dokokin ƙasa kenan in ana son demokaradiyya ta karbama dole sai an bi dokokin ƙasa.
Haɗin gwiwar na MPCR da masanan doka ya jaddada aniyar ci gaba da shirya irin wannan muhawarar bainar jama'a a nan Yamai da sauran yankunan Nijar har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada Muhammad Usman na RDL canji ta kawancan hamayya wato Kafa-Vinta da a ɗaya gefe Bazu Muhammad na PNDS.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraren mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda kuke jin koken iyaye, malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke dauka akan ilimi a jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci da annobar corona ta kawo koma baya a kowane bangare na rayuwar bil'adama.
Don shawara da muke iya mu ba wannan gwamnati ita ce da duk abin da za a yi wanda ya danganci wato na shanin ilimi a dora shawara da wato kumjoyi na horon hula masu kula da ilimin nan da wato 'yan sandika da uwayen yara da duka 'yan makaranta amma sai gwamnati ta dauki mataki ita daya kawai lokacin mulkin Daniya. Shi kawai yanzu lokacin demokradiya ne miki, ya kamata a gama kowa da kowa, in ya so a dauki matakin da kowa ya amince da shi, kowa ya yarda da shi, ya tasiri.
Wata matsalar ta daban da ke barazana akan makomar ilimin yara a yau a Niger ita ce matsalar tsaron da ta addabi yankin Sahel, inda kungiyoyin ta'addanci ke kona makarantu yayin da a wani zubin suke faro malamai, lamarin da a dai bangare ya tilastawa miliyoyin mutane tserewa daga matsugunansu, kamar yadda Sherif Isuhu na kungiyar malaman kwantaragi ta Sina Sab ke kokawa akai.
Amma fi yawanci idan sun zo ga kauye daga hakimai sai malaman makarantu su ake ce ake kai mahaji, to saboda haka nan ne kullum muke kira ga gwamnati a biki matakai da kwararru wanda suka dace saboda kare malaman makarantu, amma har ila yau ba mu taba samu wani abubuwa wanda gashi na a ƙasa wanda aka doka ba saboda kare malaman makarantu. Kaga yau in ka diba ka gani akwai wurare da dama inda muka kakoke koken mu saboda babu malamin makarantar da yau ke son ya ta yadda aikin shi cikin irin wannan karkara inda ke da kai tashin hankali inda babu kwanciyar hankalin nan. Akwai hamma wa'anda a yan jaha ko kuma yan wajen ma ba su zama wajen. Mun ce gwamnati ta ɗauki wani ɗan matakai don saboda a sa wani alawus wanda zai sa malamin makaranta ya ji ƙarfin zama cikin irin wannan yanki ne, amma ka ga har yanzu ba a kula ba. Sai dai yankin Difa akwai wani magajin gari wanda ya ɗauki ɗan kokari ya sa yana ɗan sa ɗan alawus kenan da ake cewa na ƙara tsaro saboda bisa malamin magana saboda a ƙara musu ƙarfin gwiwa zama irin wani waje ne, amma abin bai yaɗu ko ina ba, akwai wurare da dama an mafi yawanci inda ba a kula ba da irin wannan al'amura. Wallahi sai dai mu ce Allah ubangiji Allah ya kawo mana sauki, Allah ubangiji Allah ya sa cikin sauran lokacin da akwai Allah ya bamu ƙarfin gwiwa a matsayin mu na malaman makarantu mu ta yadda aikin mu ile da dace. Shekarun baya da suka wuce akwai abokin aikin mu wanda ake kira Bilal a can yankin Jifa, yan bindiga daki suka yi mishi kisan gilla, aka kama shi aka yanka shi kamar yankan rago matsayin shi kawai na malamin makaranta cikin karkara.
Zaman gidan da wannan al'amari ya jefa miliyoyin yara wani abu ne da ke ci gaba da daga hankulan ƴan rajin kare haƙƙin ilimi, yayin da a nasu bangare hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakan daidaito al'amura.
Wanga lamari na wato rishin tsaro na cikin ƙasa wanda ke haddasa wato ba a karatu cikin makarantu wato abin wato bakin ciki ne. Yara ga sunan yau da shekara sai in ce biyu cikin yankin Tilabiri wato da yankin Tawa da Doso, yara wato ba su karatu, haka nan ake kara zube. Shi ko wannan ba karamin cikas bake yake kawo ma ƙasa. Yau da shekara biyu wato dalilla na rashin tsaro sun sa da malaman makarantar yankin da ɗalibai ba a samun karatu yanda ake so, koma an koma sai ga komawa kuma ta kwana ɗaya kwana biyu ce an hana karatu. Wannan abu yana kawo cikas, kuma idan akwai tsoro cikin lamari ba a iya ɗaukar darasu cikin tsoro. Masana sun nuna da cewa dai in dai har tsoro ya shiga cikin zuciyar ɗalibi to ba za a kawo wani abin kallo ba na bisa shanin ilimi. Kenan sai an sake dibawa, an zamana an ƙara nazartar wannan lamari, gwamnati ta tashi tsaye da kanta. Wato yanzu mun shiga cikin wani lokaci wanda Allah na tuba sai ka ce ma babu gwamnati, inkin zamanin ne ake kara zuba kowa ba a san wane ne ke yin ba, wane ne a bayi.
Abin da ya shafi harkar tsaro su ma haka zalika a ɗauki matakai wanda shi ke ana aiki da kowa da kowa, saboda a samu a yi karatu wannan jihohin, kuma inda shi ke yara sun guso ka san da ke matakai wanda suke don ka na musamman wanda suke a samu yara su yi karatu.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu a wannan makon, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi tare
a gaida Yusuf Ali Harande. Yanzu ku sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi Najeriya. Hakika kare fuskantar matsalar rashin tsaro da muke yi a ƙasar mu Najeriya musamman a yankin mu na arewa abin takaici ne. Ya Allah ka ba mu dawoban min zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin. Wannan sako da cewa muna addu'ar Allah duk wasu fitintunin ƙasar mu Najeriya tashi tashin hankula ƴan ta'adda fashi da makami yin garkuwa da mutane don kudin fansa rashin jituwa tsakanin kula da makiyaya muna fatan Allah kawo mana ƙarshen sa daga kawo mai ruwa bajuga. Sako daga bada cewa ya Allah ƙara bawa sojojin ƙasar mu na tarayyar Najeriya damar kawar mana da ƴan bindigar da suka addabi jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Kaduna da jihar Niger da ma sauran jihohi da suke tafiya da mugunyar sana'arsa ta banza a Najeriya. Daga Aliyu Usman taka lafiya. Wannan sako na cewa assalamu alaikum muryar Amurka. A yau ina son ku bani dama don na kira ga al'umman ƙasar mu Najeriya da su bi doka da oda da aka gindaya muna da kare kai daga afkawa cutar coronavirus don kaucewa sake komawa gidan jiya na dokar kulle. Sako daga Aminu Kano mai dagar ko. Shi ko Shehu Adamu Rijau addu'a yayi cewa ya Ubangiji Allah mun tuba ka jikan mu ba don halin mu ba ka kawo mana ƙarshen dukkan matsalolin da suka addabi ƙasar mu Najeriya baki daya amin. Sai kuma sako da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Shige shugaban ƙasar Myanmar da sojoji suka yi mataki ne da ya dace da fatan za a hukunta kananan sojojin da suka aikata miyagun laifuka akan ƴan kabilar Rohingya. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sako mu na ƙarshe da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa. Shugaba Buhari yayi waje road da tsofaffin hafsoshin sojojin Najeriya ya kuma nada sabbi kamar yadda ƴan Najeriya muke bukata. Yanzu dabara ya rage ga mai shiga rijiya ya rage ga shiga sambisa kuma hafsoshin soja su canza dabarun yaki. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ikon kasar a ranar Litinin karkashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda saboda rashin daukar mataki kan korafin da suka yi cewa an yi maguɗi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar na yankewar shugaban adawa mai sukar Kremlin Alexei Navalny hukuncin ɗauri a maimakon hukuncin da ba za a buƙace ya zauna a gidan yari ba. Navalny na fuskantar yiwuwar hukuncin ɗaurin shekaru 3.5 akan zargin da ake masa na karya dokokin hukuncin jeka gyara hali da aka yanke masa a shekarar 2014 da kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Turai ta ce ba shi da tushe. Miliyoyin ƙasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabon doka da aka kafa ta tsaro suna da damar barin ƙasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a ƙasar Burtaniya.
To ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Laser Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yaku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC yake cewa sai mun hadu a shirinmu na dare. Allah ya kai mu amin summa amin. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.